daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku akan mitoci 6049 da kuma 41 matsakaicin zango. Abin niyya mai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio dake Kumasi. Baya ga haka a kodiyoshe muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Yau Talata 8 ga watan Mayu shekarar 2018. Shirinmu na karfe 6 na safe agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi kuka lalubo kai tsaye wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Karfe 1 dare kuma a nan Washington DC yanzu ga kanin labaran duniya.
Shugaban Amurka Donald Trump ya ce a yau Talata zai sanar da ko Amurka za ta fice a cikin yarjejeniyar ƙasa da ƙasa akan shirin nukliyar Iran. Rundunar mayakan sama ta Afghanistan ta kai farmaki a wani taron addini, ta kashe akalla yara 30 kuma ta raunata wasu 51. Kasar Kamaru ta fara farautar makamai da suke yaduwa a cikin kasar.
Rahotanni daga Najeriya na cewa shugaban Muhammadu Buhari zai kama hanyarsa ta zuwa London a yau Talata domin ganin likitansa. Wani bincike da muryar Amurka ta gudanar ya gano yadda matsalar safarar jama'a ke jefa 'yan Najeriya kangin bauta a kasar Saudiya.
Za a ce aiki za a kawo su, a ce za a ba su riyal 2000 ko 3000. Ba su ma sharan harmi ake cewa suke, ba kuma sharan harmi bane, tsakani da Allah wahala ne kawai ke ba su.
Za ku ji matakan da hukumomi ke dauka domin dakile wannan matsala. Muna tafa da shirin tsaka mai wuya na Ali Mustafa Sokoto. Muhammad Lalo ne ke jagorantar shirin tare da Baba Yakubu Makeri wanda zai karanto mana labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakken labaran duniyar. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce a yau Talata zai sanar da ko Amurka za ta fice a cikin yarjejeniyar ƙasa da ƙasa akan shirin nukliyar Iran, kuma idan ta yi hakan za ta sake azawa ƙasar takunkumin karya tattalin arziki. Trump ya sha sukan yarjejeniyar da aka kulla a shekarar 2015 da ta rage wa Iran radadin takunkumin, kana ita kuma Iran ta dakatar da shirin nukliyar ta, yana mai cewa wannan yarjejeniyar wani bala'i ne kawai. Ya ce wannan bai hana Iran gwaje-gwajen makamai masu linzami ba, ya kuma kara da cewa wannan yarjejeniyar akwai wasu sharuda dangane da shirin nukliyar da za su daina aiki. Sai dai yana huskantar matsin lamba daga bangarori duka biyu, ciki har da shugabannin kasashen Turai da suke so Amurka ta ci gaba da aiki da wannan yarjejeniyar, a ɗaya bangare kuma Isra'ila wacce ta zargi Iran da yin ƙarya da zamba ko keta yarjejeniyar. Sakataren harkokin wajen Burtaniya Boris Johnson ya zo nan Washington a jiya Litinin da zammar kama kafan manyan jami'an gwamnatin Trump domin Amurka ta ci gaba da zama a cikin yarjejeniyar. Boris ya gana da takuran aikinsa na Amurka Mike Pompeo, kana kuma zai gana da mataimakin shugaban ƙasa Mike Pence da kuma mai ba da shawara akan tsaron ƙasa John Bolton. Rundunar mayakan sama ta Afghanistan ta kai farmaki a wani taron addini da ta kashe akalla yara 30 kana kuma ta raunata wasu 51 a watan da ya gabata, a cewar sakamakon wani bincike da Majalisar Ɗinkin Duniya ta gudanar da aka fitar da sakamako a jiya Litinin. Gwamnatin Afghanistan ta ce tana kokarin auna shugabannin Taliban ne, ciki har da mambobin Quetta Shura, shugabannin kungiyar da ke zaune a Pakistan. Majalisar Ɗinkin Duniya ba ta tabbatar da ko akwai wasu manyan jami'an manya na shugabannin Taliban ba a wurin wannan taron, sai dai shaidun gani da ido sun faɗa wa masu binciken na Majalisar Ɗinkin Duniya cewa wasu 'yan Taliban sun halarci taron, wasu ma sun yi aikin samar da horo a wurin. A halin da ake ciki kuma hare-haren da mayakan sa kai da suka kai wato akan jami'an tsaron ƙasar a ƙarshen makon jiya ya halaka jami'ai 252. A wasu kuma 400 sun ji rauni. Kusoshin gwamnatin ƙasar ne suka shaidawa majalisa haka don nuna taɓarɓarewar tsaro da aka samu a ƙasar. Wannan ne karo na farko cikin watanni da dama da jami'an suka ba da sanarwar kisa mai ɗimbin yawa da aka yi wa jami'an tsaron ƙasar Afghanistan. Kasar Kamaru ta fara farautar makamai da suke yaduwa a cikin kasar yayin da kuma take yaki da kungiyoyin biyu masu wuta da kayar baya a lokacin da kasar ke shirin gudanar da zabe a wannan shekara. Wakilin muryar Amurka Moki Edwin ne ya aika da wannan rahoto daga garin Awai, inda sojoji suka ce sun gano makamai da aka shigo da su taba rauniyar hanya masu tarin yawa a wani dakin ajiyan kaya kusa da babban birnin kasar Yaounde. A cikin dakin ajiyan kayar sojojin sun gano albarusai 10,500 da wasu nakiyoyi da ba a bayyana adadin su ba, da bindigogi da adduna da kuma wukake waɗanda aka kama ya zuwa yanzu dangane da makaman dukkaninsu 'yan Kamaru ne. Jama'an suna zaton an shigo da makaman ne ta ƙasa daga ƙasashe makwabta musamman Najeriya, sai dai mazauna yankin sun bayyana al'ajabinsu ga yadda aka shige shingaye na 'yan sanda da na jama'an tsaron jandarma da aka shigo da waɗannan makamai a garin Awai. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ana sauran kwanaki biyu majalisar dattawa ta fara sauraron shaidan tabbatar da daraktan hukumar leƙin asiri ta CIA mai riko Gina Haspel ta shugabanci hukumar. Fadar shugaban Amurka ta White House ta kare Gina cewa ita ce mace da ta cancanci wannan mukamin. Haspel dai ya shekaru 61 da haihuwa, wacce take shugabancin hukumar a matsayin mai riko, ta yi ta yin janye sunanta daga tantancewan saboda ta rike wannan mukami na dindindin sakamakon damuwar da ta biyo bayan samunta da hannu a cikin wasu matakan tsananta neman bayanai daga hannun prisoners na musamman wanda ake zargin su da ta'addanci. Amma a cewar jami'an gwamnati, shugaba Trump na bata kwarin gwiwa cewa ta yi tsayin daka. Wata yarinya mai shekaru 17 da haihuwa da aka cinna ma wuta bayan an yi mata fyaɗe a gabashin Indiya tana kwanciya a asibiti rai hannun Allah, yayin da rabin jikinta ya kone a fadar jami'an kiwon lafiya. An kai wa wannan matashiyar ne hari a ranar Juma'a bayan fyaɗe da aka yi ma wata yar shekaru 16 kana aka kona ta har lahira a cikin jiha guda, wato jihar Jharkhand. 'Yan sanda sun kama wani mutum mai shekaru 19 da suke ƙauye ɗaya da yarinya mai shekaru 17. An ce shi ne ya zuba mata kananzar kana cinna mata wuta yayin da ta ƙi yarda ya yi lalata da ita. Ana zargin wasu mutane hudu da yin garkuwa da kuma fyaɗe da wata yarinya mai shekaru 16 a makon da ya gabata. Bayan an wayi gari, iyayen yarinyar sun kai ƙara ga dattijan ƙauyen, inda aka ce mutanen tarar kuɗi. Jama'ai sun ce mutanen hudu sun fusata da wannan wato tare da aka basu na dala 750, kuma hakan kuma yasa suka cinna ma gidansu wuta a lokacin da yarinyar ke ciki suka kashe ta.
Babu Yakubu Makeri kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da farko rawatanni daga Najeriya na cewa da safiyar yau ne shugaba Muhammadu Buhari zai kama hanyarsa ta zuwa birnin London domin ganin likitocinsa. Wakilinmu a fadar shugaban ƙasar ta Najeriya Umar Faruk Musa na dauke da ƙarin bayani.
Malam Garba Shehu, kakaki a fadar gwamnatin Najeriya tun farko shi ne ya aiko da rubutaccen sanarwa ga manema labaru, inda yake bayyana cewa a yau ne Talata ake sa ran shugaba Muhammadu Buhari zai yi wannan tafiyar da za ta kai kwanaki hudu. Idan ya dawo ranar Asabar zai garzaya jihar Jigawa domin yin ziyarar kwanaki biyu wadda aka daga ta tun farko saboda taruka na fitar da shugabannin jam'iyyar ta APC da ake yi a angwanni da ƙananan hukumomi. Kamar yadda sanarwar ta Malam Garba Shehu ta bayyana, a lokacin da ya tsaya a England ne likitocinsa suka ba shi shawarar cewa suna bukatar ya zo a sake duba shi, wanda kuma ya amince zai yi wannan tafiyar a yau Talata. Tun farko dai a jiya, wato Litinin, shugaba Muhammadu Buhari ya gana da shugabannin majalisar ƙasa, wato shugaban majalisar dattawa ta Najeriya Abubakar Bukola Saraki da kuma shugaban wakilan tarayyar Najeriya Yakubu Dogara, inda suka bayyana manema labaru cewa shugaban ya gayyace su wannan ganawar ne domin ya musu bayani akan ziyarar shi ta Amurka da kuma sauraron bayanai da kasar take ciki, inda kamar yadda suka bayyana mana bayan da suka kammala gana da shugaban kasa, sun gabatar da koke-koke akan ci mutuncin da suke gani ana yi ma majalisa, wato musamman abin da ya faru a lokacin da aka yi wa majalisar dattawa karan tsaye, lokacin da sanata Amogege aka ce ya shigo da wasu 'yan banga wanda suka sace sandan majalisa, sannan kuma daga bisani aka yi ma Dino Malaye kamun kazar kuku, wanda ake ganin cewar ba wai Dino Malaye ne a matsayin shi na dan majalisar dattawa kawai aka yi wa hakan ba, a'a, an yi wa tsare-tsare na demokradiya karan tsaye. Kuma 'yan majalisar sun bayyana wa manema labaru cewar shugaba Muhammadu Buhari ya yi juyayin abin da ya faru tare da ba su tabbacin cewa za a ɗauki matakan gudanar da cikakken bincike domin tabbatar da cewa an yi adalci a kan lamarin. Shi kuwa Yakubu Dogara, shugaban majalisar wakilai ta Najeriya, ya bayyana cewar abubuwan da jami'an 'yan sanda suke yi a Najeriya abu ne da aka yi zamanin jahiliya ba wai na demokradiyya ba. Saboda haka wajibi ne kowane rukuni na gwamnati ta ƙasa a yi amfani da dokokin ƙasa a kan ladabtara ko hukunta waɗanda ake zargi da wani laifi ba tare da an yi wulaƙanci ko kuma ƙasƙanci ba. Umar Faruk Musa, Murar Amurka a Abuja, Najeriya.
Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon dani nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah.
To, bayanai na nuni da cewa wata matsala da ke ƙara ta'azzara a Najeriya, musamman ma a tsakanin matasa, ita ce ta yadda ake safaran mutane daga ƙasar zuwa Saudiya da nufin sama musu ayyuka masu tsoka. Amma rahotanni sun yi nuni da cewa matasan sukan ƙare ne a ayyukan bauta da kan jefa su cikin mawuyacin hali. Wakilinmu Lamid Abubakar Sokoto, wanda ya dawo daga ƙasar ta Saudiya a kwanan nan, ya bi diddigin lamarin a lokacin ziyararsa. Ga kuma rahoton da ya haɗa mana da ya dawo Najeriya.
Wani da ya taɓa shiga irin wannan tarko daga bisani kuma ya ce ya yi nadama na yi kitibis da shi a birnin Jidda na ƙasar ta Saudi Arabia, ya ce:
Ni shugaba Idris Suleiman Muhammad, ɗan lokacin arziki Makka, zai kawai shekara 15. Na ina roƙon mutane masu tahowa su yi hakara, girman bakan da suke ji da hakara, kula haka. Don mutum an ce ana samun kaza ko ana aiki kaza, ta waje a wallahi ƙarya ne. Nuna mula ba a kai matan da ke kasuwa 'yan kamfani ana kawo su na wasu suna wajen iyali, wasu suna wajen damma, an baza su a gidan badawa ko haji ba sa kuɗin da aka zuba wannan ne sun ƙare wajen da Allah sa ka gudu na ɗaya a cikin mugun hali, cikin mugun hali na gari.
Mutum dai ukuba da waɗannan mutane da ake safara tasu da suka haɗa da maza da mata da tuniya game ko ina, musamman kafafen yaɗa labarai da kuma dandalin yanar gizo wato social media, inda ake ta aikewa da sakonni da hotuna da bidiyo kan yadda ake ɗauko halin da waɗannan da ake safara suka shiga. Wani da ya daɗe a ƙasar ta Saudi Arabia ya shaida min cewa lalle wannan lamarin na faruwa kuma shi ga nauni, ya ce:
Sunana Muhammad Tahir Adam, Najeriya. A takaice dai na kai shekara 44 ko da 5 birnin Saudiya. Abubuwan da ake kan ba daidai bane, za a ce aiki za a kawo su, a ce za a ba su riyal 2000 ko 3000, an su ma sharan harmi ake cewa suke, ba kuma sharan harmi bane, tsakani da Allah wahala ne kawai ake ba su bauta, dai irin yanda ka sani irin na bayin da. Kuma gashi nan abubuwan ne dai malam, kai dai sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Ganin dai wannan lamarin ya dauki shekaru da dama yana faruwa ba tare da daukar wasu ƙwararran matakai ba, shin ko hukumomi sun san da irin wannan matsalar? Na tattauna da karamin jakadan Najeriya da ke birnin na Jidda, ambasada Muhammad Sani Yunusa.
Wanda suka zo aiki wani lokaci, gaskiya halin da suke samun kansu a wajen aikin ba daɗi daga rahotanni da muke samu. In fact, a dalilin haka ne ma yanzu, kwanakin baya na tura wasu officers nawa biyu zuwa Abha, inda aka samu bayanin irin wannan abu. An kawo su 'yan mata ƙanana ana wulaƙanta su. A dalilin haka su wannan officer na suka je suka samu kamfanin da ya kawo su. A dalilin haka yanzu mun rubuta rahoto aikan gida akan cewa ga fa abubuwan da ke gudana muna so tun daga gida a dakile abin kar albari su ƴan matan masu ban Najeriya balle su zo nan a wulakanta su ko kuma su sha wahala
batun safarin mutane kama daga maza da mata daga cikin tarayyar Najeriya zuwa kasashen ketare lamari ne da ya dauke shekaru da dama kuma jihar Edo dake yankin Niger Delta kusan ita ce a gaba gaba wajen samar da waɗanda ake safara din musamman mata wanda aka dauko domin kai su kasashe daban-daban ba'ada bayan irin su Dubai da kasar Saudiya da daman su sukan tsallaka zuwa Turai da Asia waɗanda kuma ta dalilin haka ne wasu kan rasa rayukansu saboda azabar tafiya mafi yawancin su suna tafiya ta ƙasa ne wasu kuma ta jiragen sama da dama dai na ta kiraye-kiraye wajen kokarin karfafawa hukumar nan ta yaki da safarar mutane wato NAFTA domin ganin cewa ta yi namijin kokari wajen dakile wannan al'amari ka'in da na'in Lamido Abubakar Sokoto muryar Amurka daga Port Harcourt Nigeria
To nan gaba kadan zamu kawo muku shirin tsaka mai wuya amma kafin nan ga wannan somin tabin.
To ya kamata in wannan in an ga abu yau darasi na gobe iya masu kura wuta ko da show ko gawayi irin wannan ya kamata su bude windo abin da jin kira mutane masu kura wuta irin wannan su mai da hankali su bude windo.
To dai Allah ya kai mu a shirin mu na hantsi zamu kawo muku cikakken rahoto kan yadda wasu suka game da ajalin su sanadiyar amfani da wutar gawayi domin jin dumi ba tare da sun bude tagogi ko kuma wunduna ba. In zago ga nan na cewa karfe 1 dare ne da minti 16 ga Ali Mustafa Sokoto da shirin
tsaka mai wuya.
To gayyata ta yayi kuma an bani lokaci nace zan zo. Allah kuma yayi lokacin yayi nazo. Ina so su sun fahimci muhimmancin Najeriya a Afirka da duniya baki daya. Alal misali tun lokacin Obama mun so mu samu wasu jiragen sama saboda yaƙi da ta'addanci da ke arewa maso gabarin Najeriya aka hana. Amma da zuwan shi da kanshi mun waya ya ce to mu nemi kuɗin. Za a saida mana jiragen.
Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanku da saduwa da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya.
Menene muhimmancin wannan ziyara ta shugaba Buhari? Mun duba shine shugaban Afirka na farko da Ghana da shugaba Donald Trump tun da ya samu wannan mulki.
Wannan zuwarsa za ta taimaka a wurare da yawa. Za mu san yaya ake ciki da Donald Trump da kuma ƙasar Afirka. Da kuma Najeriya.
Ina ga akwai abubuwa guda hudu da ya kamata mu bita su wanda akwai yarjejeniya tsakanin Najeriya da ita inda har muddin Amurka tana so ta taimaki Najeriya.
Duk gwamnatin da ya zo mana nasiru zaka ji za a ce ara yana da muhimmanci a ajiyar Amurka yana da muhimmanci amma mai Amurka ya produce tun da Clinton Bill Clinton ya kawo Nexim Bank Najeriya. Obama fa sai Ebola ya dan ba da gudunma wanda ya sake farke kudin sama. In ka ga Bature zai yi ce maka zai taimake ka to zai kashe ka ne.
To yayin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kammala ziyarar da ya kawo takwaransa na Amurka Donald Trump a nan Washington, bari mu koma can gida Najeriya mu ci gaba da muhawara kan yadda yake jin akalar ita kasar. Muna da shiri guda biyu da suka rage mana na muhawarar da Hassan Maina kai na wakilin mu na Abuja shirya mana can Abuja din tsakanin barista Aliyu Abdullahi da kuma Comrade Isa Tijani. Inda yau zamu tashi ne daga inda muka tsaya a makon jiya da tambayar shi kuma Tijani din akan yadda shugaba Buhari zai iya sake janyo mutanen da suka taimaka mishi a zaben shekarar 2015 su sake tura mishi motar a zaben shekarar 2019.
Comrade Isa Tijani, idan misali shugaba Muhammadu Buhari zai ƙara neman takarar shugabancin Najeriya a shekara ta 2019 idan Allah kai mu, wasu da dama daga cikin manya-manyan mutanen da suke tare da shi da suka masa aiki a shekara ta 2015 suna ganin kamar sun tura motar ta bar su da yaki. Wasu kuma suna ganin kamar kwata-kwata ma ba a yi da su a gwamnatin. Na tuna kafin tsohon mataimakin shugaban Najeriya bar jam'iyyar Atiku Abubakar ya yi ƙorafin cewa duk abin da ake ba a yi da shi ba a tambaye su ba. Kuma akwai irin wannan mutanen da yawa misali irin su Buba Galadima, irin su Lahaya Hamma da sauransu. Amma misali kana ga misali idan har zai nemi shugabancin kasar nan waɗannan mutanen ba su zama masa kamar matsala domin sake samun nasara ba.
Yawa, yi hakuri ka ɗan minti daya bari mu ga ma wani abu da. Yar kayanka ba zama sauke mu raba. Wa'annan korafe-korafen na wa'anda suka kiyoye shugaba Buhari suke kawo matsala, ai uwar gidansa mata taba yi. Shin za a ce kinsa take yi ne? Kin shugaban kasa take ta faɗi wannan? In ni dan kiyaya ne, matarsa kiyayar kiyaya ce, matar da suka shekara da shekaru. Mu koma kan wannan bayani naka. Ai mu abin da muke so mu tsallaka kenan. Ko rantsuwa zan yi. Kai, ko shugaba Buhari ya ce ba zai tsaya takara ba, mu za mu ce zai tsaya. Ka san dalili? Muna ganin cewar akwai aniya. An dora turba akan bigiran da ake abubuwa ne da za su iya kawo ci gaba, amma in an yi gyara, in muka tafi a wannan makauniyar soyayya din ba tare da an ga mara komai ba, to shine za a fada rikicin wayannan mutanen da suke ganin cewar an ci yaki da su, an basu ko kuturba ma basu kama ba. Kafin ci maganar nan kuma suna da dama, akwai wanda suka bada gudunmawa ta karfin su, ta tunanin su, ta kudaden su, ta komai, an zo ba a yi da su. Kafin ci maganar nan akwai wayanda suke ganin cewar amma saurari muryar su din kawai a gyara wani abu ya gagara, domin ɗan kidan ki na ji wannan sun kiyoye shi, sai abin da suke son ya ji zai ji, sai abin da suke son ya gani zai gani.
Barista Abdullahi, akan wannan magana dai, kai baka ganin cewar da yawa daga cikin waɗanda shugaba Muhammadu Buhari ya dasa makaman nan wasu ma ɗan kidan ki na ji ne kamar yadda kuma yake faɗa, baka gana ka ne? Misali in ka kula ministocinsa gaba ɗaya lokacin da aka yi bayyana sunansu, da yawansu an yi ta zanga-zanga cewa ba ma ƴan siyasa ba ne, ba a san su ba.
To wannan gaskiya ne. Shi dama tafiyar siyasa, shi Komar Isa Tijjani, na san yafi ni sani kan harkar siyasa, kuma ya san waɗannan abubuwan da zan faɗa. Mafi akasarin lokaci Malam Hassan shine akwai tafiya da ra'ayi na siyasa. In aka gama, ba lalle bane kaga mutanen da aka yi tafiya da su sun mori wannan tafiyar da aka faro da su. Wannan yana faruwa sosai. Sai ka ga wasu waɗanda yawanci ba a dafa tuwon da su ba, amma sai ka ga wurin kwasa an kwashe tuwon an raba su ne kuma a gaban wurin kan ciki.
Wannan da dai a siyasance?
Ba daidai ba ne, ba abu ba ne da mutanen siyasa suke so. Mutanen siyasa ba sa son wannan abu ba. Amma ina gama reality abin da yake faruwa ne. Kuma muna fata akwai irin waɗannan abubuwan za a ɗan gyara su. A bisa wannan tafiya da ake, wato kaga yanzu mun bar harkan mulki kenan, wato governance, mun dawo kan harkan siyasa. Akwai committee, in ka ba kamanta ba, a kwanan baya da shi shugaba Muhammadu Buhari ya kafa alƙashin shugabancin wato jagaba Bargo, wato Ahmed Bola Tinubu da tsohon gwamnan, ya faɗo kan cikin terms of reference ko abunan din da shi Bola Ahmed Tinubu zai yi a cikin gyare-gyare da zai yi na mutanen da ba su jin daɗin gaba ɗaya jam'iyyar mai ci a yanzu, wato jam'iyyar APC. So kaga ai ya nuna kenan shugaba Muhammadu Buhari ya ji kukan ƴan siyasa, ya ji kukan ƴan jam'iyya, tunda har yayi yunkurin nada wani babba da yake ganin shi zai iya jawo kan ƴan siyasan nan a ji koke-koken da ke faruwa da bangarorin da yake faruwa da sauransu. So kaga ya nuna cewa yana sane da abin da yake faruwa. Kuma
Komar Isa Tijjani, idan muka duba koke-koken manyan ƴan siyasan nan ta APC misali, kaga dai Tuni Abubakar, Atiku Abubakar ya kama gabansa. Yanzu haka kunkusa ma ana ganin sa yana kuskus da wasu manyan NPDP a kasa. Sannan manya-manyan ƴan siyasa irin su Alhaji Buba Galadima da zai sauransu akan nan kamar suna fushi. Kana ga Buhari ba zai saka ci bai daka ci ba, waɗannan mutanen duka sun kama gaban su sun bar shi misali.
To Alhaji, ai abin da zaka tambaye kanka shine, in ba rami in ji makaho me ya kawo ba rami, in ba matsala APC me ya kawo a nada Asuwaju Bola Tinubu ya zo ya sasanta? Ai daga kalmar asasanta ka san da matsala kenan. Ka fahimci maganar nan? Shi abin da muke magana shine, shugaba Buhari, kai ka san kanka fiye da kowa a duniya. Kai ne shugaban Najeriya, ba wani ba. Duk wanda za a ce yana taka rawar gani a gwamnatin kan nan yana yi ne saboda ka sa hale masa. Waɗannan abubuwa mutane na gaya maka daban-daban, kama daga Atiku, kama daga Kwankwason, kama za a ce Kwankwason bai bada goyon bayan da yanda za a yi shugaba Buhari ya zo kan mulki ba, za a ce Atiku bai bayar ba,
za a ce Bola Tinubu bai bayar ba ga Bukola Saraki Bola Tinubu ce ne a tarihin Najeriya ma an taba yin abin da Bola Tinubu yayi wayoshe ne aka sa wani shugaba ne ya samu goyon baya da amincewar Yarbawa suka zabe shi kamar yadda suka zabe shugaba Buhari akwai shi to idan me za a ce mutane sun bada yarda da aminci kuma rana daya kai wai ka zo ka ce bari shikenan dan saboda wai suna da bukatar sai an yanda suke so sai ka je ka soka mu burgamin da kasa nono a ciki shikenan ya zube bai daidai ba
bari Sale Abdullahi har yanzu akan wannan magana idan muka duba su engineer Dr. Rabi Musa Kwankoso su Dr. Bukola Saraki su engineer Abuba Galadima su Sulaiha Hamma duk waɗannan manya-manyan ƴan siyasa ne a ƙasa kuma kamar yadda ake tafiya yanzu kamar gaskiya ba sa jin dadin wannan tafiyar ba ka ganin cewa akwai bukatun ai gyara
amma akwai yara da zama daya ka cire da Allah ka cire engineer Abubakar Galadima baya ciki baya cikin tafiyan APC ba a yi tafiyar APC da shi ba wannan zan iya gaya maka in kuma akwai wanda zai ja ni zan ja da shi saboda ina cikin tafiyar APC tsungum inta ina cikin presidential council member ina komai na APC ba Abubakar Galadima cikin tafiyar amma an riga an yi hannun riga kafin a yi wannan maja na APC saboda haka mu dinga mu cire Abubakar Galadima ciki mu ji da sauran
minti daya kai ka ce kana da ja
in da kyau kuwa bari ka jinga maka Abubakar Galadima ya bada gudumawa 100% yanzu lalle baya tare da shugaba Buhari na yadda da wannan ka fahimci maganar nan bai yi a baya su wane ne Buhari ba su Abubakar Galadima bane in wata matsala ta faru bana son in shiga cikin me yake faru tsakanin su wannan ba abin da ya shafe ni ciki dangantaka ce ta mutum da mutum mutum ya ga cewa ba zai da dan uwansa ba wannan daban da ya sule ya hama da Abubakar Galadima sun yi iya nasu rawar ganin akan maganar Buhari a Najeriya in yanzu wani dalili ya zo ba sa tare ba ni bane in fito in ce zan soki abin ko in ce ba su yi daidai ba kuma shin Abubakar Galadima ba APC yake ba in baya tare da shugaba in ya bada gudunmawar APC ta ci zabe waye aka ba gudunmawa ina za ta koma sun saboda haka zancen a ce wai Abubakar Galadima baya cikin wannan magana akan me wani dalili ya bada gudunmawansa irin yadda zai iya kuma 100% amma a yanzu tafiyarsa da shugaba Buhari ta yi tsami wanda nake zargin kila wayannan ƴan kuci ku bamun ko kuma ƴan gaza ganin ko kuma a'a ƴan kidan ki na jiran sun hada rigimar da watakila zai zama ya zama babban abu Allah ya kiyaye
na ga bari saka da riya kar baka amince da wannan bayanin na comrade ba
to a gaishe ku malamai kamar yadda muka ce muna da shiri guda ɗaya da ya rage mana na wannan muhawara din da zamu dawo Allah ya kai makon gobe mu kammala da ita kafin mu shiga jamhuriyar Niger su ba mu ji irin wayannan siyasar da suke toyawa a can muna da ƙara godiya ga su bakin namu barista Aliyu Abdullahi da kuma comrade Isa Tijani da kuma shi jagoran muhawara din wato Hassan Maina Kaina wakilin mu a can Abuja a madadin su duka ni ne Ali Mustafa Sakwata a nan Washington DC mun ba ku lafiya
kuma da layin kuma sai labarai a takaice
Masaga suna nazarin yadda za a yi amfani da karnuka irin waɗanda ake horar da su gano na kiyoyi ko wasu abubuwa masu hadari hakan nan za a iya amfani da su su gano idan masu cutar sukari suna fuskantar hadari idan sukarin ya yi sama ko ya yi ƙasa ko kuma ya haura jikin dan adam wanda ya gano wannan hikimar wani masanin kimiyyar bincike ne Mark Rufnach ya ce horar da irin waɗannan karin zai kai dalar Amurka 50,000 wato kimanin naira miliyan 20 tuni har an rarraba irin waɗannan karnuka da suka kai 100 ga masu fama da lalurar shuga suna fatan faɗaɗa wannan shirin akwai kamfanonin bincike da suke so su sayi wannan binciken amma Mark ya ki Shugaban Amurka Donald Trump ya ce a yau Talata zai sanar ko Amurka za ta fice daga yarjejeniyar ƙasa da ƙasa a kashin nukuliyar Iran kuma idan ta yi hakan za ta sake azawa ƙasar takunkumin karya tattalin arziki. Rundunar mayakan sama ta Afghanistan ta kai farmaki a wani taron addini ta kashe akalla yara 30 kana kuma ta raunata wasu 51 a watan da ya gabata a cewar sakamakon wani bincike da Majalisar Dinkin Duniya ta gudanar da ta fitar da sakamako a jiya Litinin
masu haro da aka makawo ƙarshen shirin namu, amma za mu saki dawa da hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 7 kenan agogon Ghana. Idan ana so a saki sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata, za a iya zuwa shafukan mu na internet, wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Kafin nan bari mu miƙa sakon ta'aziyya ga Alhaji Awolu Almansur, shugaban kungiyar Abani Shehu Forum da ke Jos ta Arewa a jihar Plateau, da sauran 'yan uwansa saboda rasuwar mahaifinsu Malam Mansur, wanda Allah ya warasuwa a ranar Lahadi a Lai Muhammad Bello a Jos din. Da fatan Allah ya ci kanshi. In za madadin shi Baba Yakubu Makeri da kuma Chuba Hero Dedene da Ladan Ibrahim Ayawa da ya taimaka mai, sai injiniyanmu Greg Burns. Muhammad Lalo ke cewa sai mun haɗu a shirinmu na hatsi idan Allah ya kai mu.